sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel. Tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kasar Rasha ta umarci dubin da batar fararen hulan Ukraine da ke zaune kusa da gabar gafashin kogin Dnipro da su kaura. Ministan tsaron Burkina Faso ya bayyana cewa kasar na fuskantar tsirar da ranta a yakin da ta shafe shekaru 7 tana gudsawa. Da alamar tsohon Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa dan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar adawa ta PDP a Tika Abubakar ya kawo wa Amurka ziyara. Ko menene makasudin ziyarar?
Makasudin ziyara dai shine mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya na Latin America da traditional zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan.
Haka kuma za ku ji cewa yayin da babban bankin Najeriya ke kan shirin sanarwa, kungiyoyin al'umma sun nemi a ƙara wa'adi.
Mafulata ne mutum ne wanda yake daji har yanzu ko kirkan da ake yi wa Fulani. A gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa inda Fulani suke har ya sanar da su wani ma abin da gwamnati take ciki gaskiya ƙarya ne.
Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su, sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, kuna cikin labaran duniya. Kasar Rasha ta umarci dubin da batar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da suka kaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta karkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa da ta harba makamai masu linzami guda 4 cikin dare da saka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv da yi tashar jirgin ruwa. Da yake magana da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi Allah wadai da hare-haren. Ta kuma ce Rasha ta harba makamai masu linzami kusan 100 a ranakun Litinin da Talata. Ministan tsaron Burkina Faso a jiya Talata ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta a yakin da ta shafe shekaru 7 tana gwabzawa da masu da'awar jihadi, yayin da ya buƙaci jama'a da su jefa kansu cikin fafatawar. Idan har an dade ana kallon yaki da ta'addanci a matsayin yaki da ya shafi tsaro da jami'an tsaro kawai, lokaci yayi da ya kamata a sauya wannan ra'ayi tare da karfafa ingancin goyon bayan da jama'a ke baiwa sojoji da ke fada. Ji ministan tsaron kasan Kassam Coulibaly, ya kamata kowane dan kasa ya sani cewa wannan hakika yaki ne da muke yi saboda makomar mu ta shiga hadari. Ma'ana ci gaba da kasancewar al'umar mu, inji Coulibaly a wajen bukukuwan cika shekaru 62 na sojojin kasar. Ta alamar tsohon Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya Talata, wanda ya nuna cewa jam'iyyarsu ta 'yan ra'ayin riƙau ta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananin ra'ayin riƙau suka yi. Wannan Firayim Minista mafi daɗewa a kan karagar mulki a Isra'ila, wanda ake masa zargin shari'an kan zargin cin hanci da rashawa da ya musanta, ya kama hanyar samun kujeru 61 zuwa 62 a majalisar ƙasar ta Knesset mai jimlar kujeru 120 bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a da gidan talabijin na Isra'ila ya shirya. Kuriyar jin ra'ayin masu zaben na iya bambanta da sakamakon ƙarshe na zaben wanda ba a sa ran samu sai nan da mako mai zuwa. Sai dai sakamakon yayi nuni da gagarumar fitowa da masu ra'ayin riƙau suka yi bayan sun yi ta samun rinjaye a baya akai-akai. Ana sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan Hanifar sake dawa da labarai kafin nan yayin da shirye-shiryen babban zaben 2023 a Najeriya ke kankama. Dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar yana wata ziyara a nan Amurka inda ya gana da jami'an gwamnatin Amurka da kuma wasu 'yan Najeriya mazauna Amurka. A hira ta musamman da Aliyu Mustapha Sokoto, Atiku Abubakar ya ce batutuwan da suka tattauna sun haɗa da al'amuran zaɓe da tattalin arziki da kuma tsaro.
Makasudin ziyara dai shi ne mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya na gwamnatin Amerika da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan. Muna neman fahimtansu kuma muna neman goyon bayan su tabbatar da an yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma da gaskiya da kuma amincewa.
An ce kun haɗu da manya-manyan mutane daban-daban an tattauna abubuwa da dama, kamar waɗanne ne batutuwa suka taso a wannan ziyara?
Abubuwa kamar guda uku ko huɗu. Da farko dai a samu a gudanar da zaɓuɓɓukan nan cikin zaman lafiya kuma cikin gaskiya da kuma cikin tsari na dokokin gudanar da zaɓuɓɓuka. Na biyu a tabbatar da an samu cikakken haɗin kan 'yan siyasa musamman shugabannin jam'iyyun domin a tabbatar da an yi zaɓuɓɓukan nan cikin lafiya. Shi yasa ma har kwanan baya in ka tuna mun haɗu kuma mun sa hannu akan mun ɗauki alƙawari za a yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma cikin kwanciyar hankali. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka tattauna da jami'an gwamnatin Amerika.
Na ga wasu na rubuce-rubuce cewa wannan zuwan da kai yana nuna kamar Amerika tana son ta baka goyon baya ga wannan takara. Kana ganin abin a haka ne ko kuma?
To wannan ai ba gaskiya a cikin wannan magana. Idan ka tuna zaben da ya wuce ma ai nazo. Da nazo kuma bai sa na ci ba. Aminci na faɗi. Don haka wannan maganganun jama'a ne kawai.
Mai magana matsalolin Najeriya. Buhari lokacin da ya zo da alƙawarin zai magance abubuwa uku: tattalin arziki, cin hanci da rashawa da harkokin tsaro. Kai me taka ajanda in Allah ya saka ci zaɓen Najeriya?
Na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alƙawari tsakanina da Allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su. Da farko mun ɗauki alƙawari za mu tabbatar da an samu haɗin kan Najeriya, domin yanzu Najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa, musulmi da waɗanda ba musulmi ba da sauransu. To na yi alƙawari zan duk abin da zan yi an samu haɗin kai a Najeriya. Na biyu na ɗauki alƙawari harkan tsaro za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mudawa da zaman lafiya. Na uku farfado da tattalin arzikin ƙasa, nan mun ɗauki alƙawari na wannan. Na huɗu harkokin ilimi. Kowa ya sani jami'unmu wajen wata takwas ba a buɗe su ba. To mun ɗauki alƙawari ba za a sake samun irin waɗannan abubuwa ba, kuma za mu ƙara ba da a ƙarfi musamman ma kuɗaɗe domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasan ƙwarai da gaske. Sannan na biyar shi ne mun ɗauki alƙawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ƙarfi harkan gwamnati da kuma
kamar su zama shi 'yancin kansu.
Suna samu abin 'yancin kansu da abubuwa da yawa, ma'ana za mu rage ƙarfin gwamnatin tarayya.
tattaunawa dan takarar shugabancin Najeriya kenan a Atiku Abubakar da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto da auto ziyara da kamannin nan murya Amurka to wannan hira dai tana da tsawo sai ku kasance da mu a cikin shirye-shiryen mu domin jin wasu bangarori na hirar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya
Talata ne gwamnatin kasar Holland ta umarci China da ta gaggauta rufe ofishin ƴan sanda dake kasar ta Netherlands waɗanda rahotanni ke cewa ana amfani da sojan musguna wa ƴan adawa ofishin ƴan sandan da aka kafa a Amsterdam da Rotterdam na ikirarin bayar da taimako a diflomasiyance amma ba a sanar da su ga gwamnatin Netherlands ba jin kafofin yaɗa labarai na Holland a wata da ya gabata Rahotannin sun biyo bayan wani bincike ne da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta ta ƙasar Spain ta gudanar a watan Satumba inda ta ce China ta kafa cibiyoyin ƴan sanda guda 54 a ƙasashen ƙetare a faɗin duniya ciki har da biyu a ƙasar Netherlands an kuma ce akwai uku a Birtaniya da uku a Canada Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a jiya Talata ta ce Dakarista sun yi wani shiri na janyewa daga sansanonin da ke gabashin Rumangabo inda suka miƙa wuya a yaƙin da suke yi da ƙungiyar ƴan tawayen M23. Sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya na goyon bayan dakarun Congo a yaƙin da suke yi da ƴan ƙungiyar M23. Waɗanda suka ƙaddamar da wani sabon farmaki a watan Oktoba tare da kwace garin Kiwanja a ranar Asabar inda ta gabata. Lamarin da ya sake haifar da tashin hankali bayan ɗan zaman lafiya na tsawon watanni. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da MONUSCO ta bayyana a shafinta na Twitter cewa mun yi shirin ficewa daga Rumangabo bisa wasu dabaru tare da tuntuɓar abokan hulɗarmu. Da mu yi kyakkyawan shiri tare nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Batun canza fasalin kuɗin Najeriya da babban bankin ƙasar CBN ya ce zai ya janyo cece kuce a tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu har ma da mandazarta a harkokin kuɗi. Musamman ma akan wa'adin yin aikin da CBN ya ɗauka. Ƙungiyoyin sun bayyana mabambantan dalilansu ga neman a tsawaita wa'adin. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a nan rahoton da ta haɗa mana.
Wannan batu na sauyin fasalin manyan kuɗin Najeriya irin su naira 1000 da naira 500 da naira 200 da babban bankin Najeriya ya ce zai yi tun daga ranar 15 ga watan Disamba na bana zuwa 31 ga watan Janairun baɗi ya ɗauki hankalin ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Miyetti Allah Kautal Hore inda shugabansu na ƙasa Abdullahi Bodejo ya tsokaci yana cewa
Bafulata ne mutum ne wanda yake daji har yanzu ko kirgan da ake wa Fulani a gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa yanda Fulani suke har ya sanar da su wani ma abinda gwamnati take ciki gaskiya ƙarya ne to gaskiya mun so a ƙara lokaci domin saboda ƙarin lokaci mu bamu ce sauya kuɗin nan ba ma yin sa ba ko ba ma tare da shi ba abinda gwamnati ta ga watakila gwamnati wani abu ne wanda yake teku ko wani abu ne wanda yake da akwai mutane masu ilimi kila sauya kuɗin shine samar da zaman lafiya kamar yanda ake cewa ko shine ci gaban kasar amma mu dai lokaci yayi wa Fulani kadan mun yadda da cewa a canza kudi amma a ƙara lokaci
shi kuwa shugaban kungiyar Sisla kuma jami'i a Transparency International a Nigeria Awal Musa da Sanjani yace gaba ɗaya ma sauyin fasalin kudin ba shi da wani amfani a ƙasa yanzu haka
mun tsamin yi nazari akai mun ga gaskiya ba shi da alakar da zai kawo gyara wajen bacin tattalin arzikin Nigeria ba shi da alaka da kawo gyara wajen haihawa farashi na kayan abinci da kayan masarufi da sauran arewadan mura rayuwa ba shi da alaka na wajen yaki da cin hanci da rashawa ba shi da alaka na farfado da darajar naira ba shi da alaka da dawo da martabar tattalin arzikin Najeriya.
Amma ga mai nazari a tattalin arzikin kasa Yusha'u Aliyu yana ganin sauyin fasalin kudin ya zo a daidai.
Gaskiya wannan sabon tsarin kudi da aka fito da shi yana da tasiri ga tattalin arzikin kasa kuma ya kamata a yi haka din saboda wasu dalilai wanda ake kokari a samar ma tattalin arzikin kasa na daidaita farashi da rage hawan farashi da kuma rage rashin ayyukan yi. Kuma dole ne shi babban banki ya kula da lokacin da zai aikin kamar yadda muka fara korafi shine cewa kasancewan a yi wannan tsari kuma a kaddamar da shi ran 15 ga watan Disamba yayi daidai da lokacin da mutanen Najeriya suke hada-hada ko dai na bikin sabon shekara ko kuma na bikin Kirsimeti ko kuma na bukukuwa da kuma cire amfanin gona da kuma bunƙasa kasuwanci daga karkaru. Saboda haka muke ganin cewa yana da kyau babban banki ya samar da tsari na gaggawa na ilmantar da mutane akan wannan abu, sannan kuma a saurari korafin mutane domin maza-maza a samar da abubuwan da zai rage korafin, sannan a samar da jami'ai wanda suka fahimci abu da su sanar da mutane da yarukan da za su fahimta wanda zai taimaka mashi kanshi babban bankin wajen cimma burinsa na samar da tsarin kuɗi wanda yake na cashless, wato na tafiyar da kasuwanci ta yanar gizo.
Fadar shugaban kasa ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya amince da a sauya takardun naira 200 da naira 500 da naira 1000 a cikin kwanaki 45 daga 15 ga watan Disamba na wannan shekara zuwa 31 ga watan Janairu na shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu dai agogon a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya.
Shin me yasa ake jin shiru a wasu jam'iyyun siyasar Najeriya duk kuwa da cewa hukumar zaɓe ta hura usur? A jihar Sokoto an ja daga tsakanin 'yan takarar tsohon gwamna Aliyu Magatakarda da gwamna mai ci yanzu Aminu Tambuwal. Ko yaya dangantakar su take? Jama'a assalamu alaikum. Masu fashin baki kan lamuran siyasa sun sha karkasa jam'iyyun Najeriya da ma wasu kasashen nahiyar Afirka a zaman manya da kanana. Duk da yake jam'iyyun suna musanta wannan tsarin a yayin da kananan ake musu kallon 'yan abiyar rima sha kiɗa saboda rashin yin tasiri a zaɓe. Hakan ne ma yasa wasu manazarta ke bayyana wasu jam'iyyun siyasa a zaman 'yan amshin shata, musamman saboda yadda a can baya ake ganin ba sa kokarin yakin neman zaɓe da nufin lashe kujerun da ake takara, sai dai su karkare a fagen mara wa wasu jam'iyyu baya a lokacin zaɓen a bayyane ko a sirrance ko kuma haɗaka ko maja kamar yadda wasu ke bayyanawa. Sai da wata ɗaya kenan da hukumar zaɓen Najeriya ta INEC ta ba da damar so magangamin yakin neman zaɓe, kuma tuni da 'yan takarar shugaban kasa na wasu jam'iyyu suka shiga yakin gadan-gadan, amma kuma har yanzu ba a so majin duriyar wasunsu ba. Tsohon dogarin marigayi shugaba Sani Abacha, wato Mejo Hamza Almustafa, shi ne ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar AA a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda kawo yanzu ba a ga sun so magangamin yakin neman zaɓe gadan-gadan ba. To ko menene dalilin haka?
Muna kan turba. Kowace jam'iyya kuma kowane ɗan takara da irin nasu hikima. Hikimominmu na farko shine tuntuɓa a bayan fage cikin gaggawa, maza da mata, dattijawa, sarakuna, 'yan siyasa muna yi. Nan ma da ka ganni ɗaya daga cikin abin da ya kawo na nan kenan. To kuma wannan shine guri na ƙarshe. To idan muka koma shine za mu shiga maganar yadda kowace jam'iyya ta saba. Aje a tada kura a titina ko ƙauyuka da sauransu, wanda yake shi ne mutane suke ganin kaman shi kadai ne hanyar campaign. Su manyan jam'iyyar nan aƙidata da nasu daban ne. Shi yasa a cikin jam'iyyoyin da suke nan da aka yi wa rajista na zaɓe guda ɗaya, ita Action Alliance, aƙidata ta bautawa Najeriya da gaskiya, ta kuma shimfida abubuwan wanda yake za su kai ga shekaru da dama ana cin masu ta kirkiro wa Najeriya tattalin arziki mai karfi da kuma kirkiro ma kasar dukiya da ƴaƴan baya za su haukai da canja tsarin mulki da kuma canja tsarin cinikayya ta Najeriya da kuma wajen Najeriya tsakanin Najeriya da kasa-kasa daga ma'adanan da Allah ya ba mu da kuma sake fasalin cewa wanda duk Allah ya bashi mulki akwai tambayoyin da za a yi masa in yana kan mulki da kuma bayan ya sauka wa a siyasance ko a mulki hanyar mulki ana cewa accountability duk wanda aka dora nauyin amanar yayi jagorancin mutane akwai akidoji da yawa da muke ganin za a canja su to sauran jam'iyoyin ba haka suke ba so masu kishin kasan wannan abu na kishin kasa da duk kuma kaidojin da ya zauna a kan shine halaye na masu kishin kasa shi yasa na bi ita wannan jam'iyyar
kullun ana ta cewa ku sojoji kamar kun ji zakin mulki shine yasa demokradiyyar nan kuka zo kuka dafe mata an baka ganin abubuwan da ake ganin abace ya cimma a mataki na gwamnati kaman ka gamsu da gudumar da ka ba wa Najeriya har sai yanzu ka fito ta kar shugaban kasa
wato ka san ita shugabancin kanta ba ni ne na fito da kaina ba mutane ne suka azzazzala na fita kirawo na akai aka matsa ba tun yanzu bane ai waɗannan matasan na kudu da arewa da waɗansu manyan mu da waɗansu masana namu da shugabannin addini namu su suka matsa a yanzu ma cewa na fito cewa akwai dalilai da suka sa Najeriya suna neman in muka fito akwai abin da za a yi da zai amfani kasa da al'umma
akwai masu cewa marigayi Abacha yana da wani abin da ake kira blueprint ko kuma manufofi da yake so ya aiwata a Najeriya da haka ma ya so ya zama shugaban kasa na farko la kuma Allah ya dauki lansa daga baya shin kana da muradi kenan naka cimma wancan wato wadancan manufofi na Abacha ne ko kuma ya abin
shi na san yana yayi hangen nesa ma Najeriya da yawa amma ina maka gyara anan Abacha bai taba cewa da wani zan yi takara ba kaga baya duniya shi dai yana shimfidawa Najeriya makoma mai karfi kuma mai kyau abinda ni na kuma nake yi da bincike-bincike da muka yi tun da ya rasu tun daga prison har yanzu da aka sako ni abinda mu muka yi muka gano a Najeriya daga fahimtar sanin mu shine wanda suke manya ƴan Najeriya da kuma masana ƴan Najeriya ba su san Najeriya ba tukunna da dukiyar da
amarya
maganar karfin arziki karfin dukiya da ma'adanai da Allah ya shimfida a karkashin kasa ba mu san ina muke ba tukun kuma idan muka hada haka ba mu san matsayin mu ba a cikin kasashen duniya saboda haka shekara 5 da wata 8 da suka wuce ba a zauna muke ba kuma azaba da kuɗi da daukan kasada na zuwa kasashen duniya da duba abubuwa kan hanyar take hanyar kimiyya maganan tauraron dan adam maganan kasashe da suke sanin abin da ke binne da zurfin da yake da yawan sa da inda ya bazu da karfin sa da ma'anar sa a kasuwar duniya da yanda wannan abubuwan za su zama wa Najeriya tsani na zama ɗaya daga cikin manya a cikin goma na duniya to kaga sabo ne a idan manya dan ni nayi maganganu da manya da yawa wannan tahowar da kaga nayi akwai tuntuba da nake yi amma za ka ga tamkar ba a ma san wa'annan abubuwan ba mu kuma da haka muke kallon Najeriya
a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya fafatawa ce tsakanin manyan gidajen siyasa biyu da a da can suke a gida daya kafin daga bisani su raba gari tsohon gwamna Aliyu magatakardawa mako ne ya jagoranci ganin cewa Aminu Waziri Tambuwal ya gaje shi a shekara ta 2015 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC to sai dai kuma tafiyar ta wargaje a zaben da ya gabata na shekara ta 2019 sa'ad da Tambuwal ya fice daga jam'iyyar ta APC ya koma PDP inda kuma ya nasarar lashe zaben wa'adin mulkin sa na biyu a yanzu kuma kowannen su na da nashi dan takarar gwamna inda wa mako ya tsaye da amintaccen yaron sa wato tsohon mataimakin gwamna Tambuwal Ahmad Aliyu a ƙarƙashin jam'iyyar APC yayin da shi kuma Tambuwal ya tsaye da sakataren gwamnatin jihar Sa'idu Umar Ubanduma to sai dai tsohon gwamna wa mako a wata zantawa da muryar Amurka ya ce karawar tasu za ta kasance ne sabanin yadda wasu da dama suke hasashe
kida da faru bai tantar ni amina matsayin kada garin muna da mutum da darajar kamar shi ya darajar ne ya darajar shi
ba fada mace ba aika bata ajina hudu kuraci na zaji amina mai hayyo mani ta jama'a din anu ya mutu baki ya zaji alu hayyo to mu ba sai ta maka sakuto ta zaji zaji ba sai ta maka ta hankali ta mutunci ta mutunta akwai mutane ba haji mahasu a sai su zaji zaji alhamdulillah aminu bai tsaman aminu zai haud bado sai zaji zaji alu ba mai kuma fata Allah ya sa mutu baki ya zaji aminu cikin kunsa ko kun ne ci ba yana kuma adiba takrakon na ko takar a gidi mai yayi lokacin da ke irma ka mai mai ka sai cikin jama'a su zo aka so aka zalti ai talhada ce
akwai masu sashen cewa har yanzu akwai wannan kura ta maganar ba ku daidaita lafazan ku ba game da abi aswaju
wannan ra'ayi ne na ku na jirgin ne tun farko da tun kashin farko ne dan takara shi ne aswaju tun bai tsaya takara ba sai da yin ne da har yanzu tsaya har aka zo lake ni ban taba tsaya takara ba ko ban ina kita ni ban yin ina kaman karon siyasa ba ban haka nan so ni sani na har yanzu ba na yi ba dan daga takara sai so da kun babu wani bangare da wani tunani daban sai kan je kaji alƙawarin da president yayi fadi gaban jama'a ke shi zai jagoranci campaign a so don haka batun cewa wannan proof aka na jiya na kullu na adawa da zancin banza ne
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
Toma da la'agai da Murtala Faruk Sanyinna don kuma ka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
ko a takaicen kasar Rasha ta umarci dubun dubatar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da suka kaura umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa inda ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da suka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv mai tashar jirgin ruwa Ministan tsaron Burkina Faso jiya Talata ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta yayin da ta shafa shekaru 7 tana gwabzawa da masu da'awar jihadi yayin da ya bukaci jama'a da su jefa kansu cikin fafatawar idan har an dade ana kallon yaki da ta'addanci a matsayin yaki da ya shafi tsaro da jami'an tsaro kawai lokaci yayi da ya kamata a sauya wannan ra'ayi tare da karfafa ingancin goyen bayan da jama'a ke ba wa sojojin da ke fada inji ministan tsaro Kasum Kulibali
Toma da lage sheki masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da zai kuma karfe 8 na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin ciwon yamace domin sake jin wannan shirin kamar kodai yaushe za a iya shafin mu kan yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu wato injiniyan mu na yau Mr. Carol Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun saki haduwa an jima kadan da hantsi assalamu alaikum